da muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai sha Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja ashirin taji cewa mai matashi mafi karancin shekaru da ya zama shugaban matasan PDP Muhammad Kadade ke cewa ne
kaga ana ba ma waɗanda suka haura shekara 40 da yan kai wannan mukami Allah ya ba ni wannan mukami ina da shekara 25 a duniya
rufe kamfanonin Cominac a yankin Agadez a jamhuriyar Niger ya sanya al'ummar yankin kokawa cewa an ci moriyar ganga
kenan an fidda amfani za a tahi za a rufeya kenan ni gare ni ne yau kuske ka bata mun rayuwa
wata kungiyar bunƙasa noman zamani ta yi wa manoma bita a Adamawa
ita wannan fasaha in an yi amfani da ita tana warware matsaloli da yawa wanda manoma suke fuskanta
yau Litinin Nasiru Adamu Elhikaya na tafa da shirin zauren matasa na VOA za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya farko ga labarin duniya daga Washington DC
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe shugabannin kasashe masu ci gaban tattalin arziki wato G20 da ke taro a birnin Rome sun amince su yi aiki tare don su hana fitar da gurbatacciyar iska nan da zuwa tsakiyar karni sannan sun yi alkawarin kawo karshen bada kuɗaɗe ga kamfanonin kwal na kasashen waje nan da zuwa karshen wannan shekara duk da haka sun kasa cimma matsaya na kawar da kwal a cikin kasashen su Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa yayin da nake maraba da sake alkawarin kungiyar G20 don magance matsalolin duniya zan bar Rome ba tare da burori na sun cika ba amma akalla an dan samu ci gaba shugabannin sun fitar da sanarwar bayan taro ta karshe jiya Lahadi a karshen taron na kwanaki biyu gabanin tattaunawa a taron sauyin yanayi na Majalisar Dinkin Duniya da aka yi wa lakabi da COP26 a wannan makon a garin Glasgow na Scotland har ila yau sun yi tsokaci kan kokarin da ake yi don cimma manufa na rage dumamar yanayi zuwa ma'aunin Celsius 1.5 bisa ga alkawarin da duniya ta dauka a 2015 tare da yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris da kiyaye dumamar duniya zuwa kasa da ma'aunin Celsius 2 sama da yadda masana'antu za su fitar ko kuma zuwa digiri 1.5 da aka fi so Wani mutum dauke da wuka da ke cikin jirgin kasa a Tokyo jiya Lahadi ya daba fasinjoji da dama wuka kafin ya kunna wuta lamarin da ya sa mutane suka fara gudu da tsallakawa ta tagogi kamar yadda 'yan sanda da shedu suka fada hukumar kashe gobara ta Tokyo ta ce fasinjoji 17 suka jikkata cikin su har da 3 da suka jikkata sosai kafar labarai ta NHK ta ce An kama maharin wanda aka bayyana kawai da cewa dan shekara 20 ne nan take kuma an fara bincike kan zargin yunkurin kisan kai sai da ya kawo yanzu ba a san menene dalilinsa ba kafar NHK ta ce shedin sun fada wa 'yan sanda cewa maharin yana sanye da kaya masu haske inda yake sanye da koriyar riga da coat shudiya kuma yayi kama da wanda ya kwalle zuwa tashan turawa da ake kira da Halloween jami'an 'yan sandan Tokyo sun ce Harin ya faru ne a cikin jirgin Koi kusa da tashar jiragen kasa ta Kokuryo. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta tattauna yiwuwar matakan da za ta dauka tare da hambararren Prime Minister Sudan Abdalla Hamdok jiya Lahadi kwana guda bayan da dubban ɗaruruwan mutane suka gudanar da zanga-zanga nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a makon da ya gabata. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan, Volker Perthes, ya ce Hamdok yana cikin koshin lafiya, amma kuma yana ƙarƙashin ɗaurin talala a gidansa. Masu zanga-zanga sun ci gaba da kasancewa a kan titina jiya Lahadi, yawancinsu sun saka shingaye da toshe hanyoyi, bayan da aka gudanar da gagarumar zanga-zanga a ranar Asabar da ta gabata, da ta yi sanadin mutuwar mutane. Jami'an tsaro sun kashe mutane uku a birnin Omdurman da ke kusa da Khartoum a ranar Asabar. Wanda ya kawo adadin fararen hular da aka kashe tun juyin mulkin da aka yi a ranar Litinin da ta gabata zuwa 14 duk da zanga-zangan nan da can da kuma rufe hanyoyi birnin Khartoum ya yi tsit yayin da ake ci gaba da yajin aiki a sassa daban-daban na adawa da kwacin mulki na General Abdul Fattah Burhan da kuma ayyana dokar ta baci. Kasar China ta sake farfaɗo da hudan cinikayyar jiragen sama kai tsaye tare da kasar Afghanistan a wani yunkuri na taimaka sabbin shugabannin kungiyar Taliban da ke makwabtaka da yaƙi ya ɗaiɗaita wajen tunkarar matsalar tattalin arziki da rikicin jin ƙai. Wani jirgin dakon kaya ɗauke da tan 40 na wata nauyin gyaɗa jiya Lahadi ya tashi daga Kabul zuwa kasuwannin China, lamarin da ke nuna yadda aka dawo da hanyar kasuwancin bayan da kungiyar Taliban mai kishin Islama ta karɓe iko da Afghanistan a watan Agustan da ya gabata. Mai magana da yawun gwamnatin Taliban Bilal Karimi ya shaida wa BOA cewa muna fatan za a ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci da kuma inganta hulɗar kasuwancinmu tare da China. Ya ce fitar da nau'in gyaɗar zuwa ƙasashen waje wani sakamako ne na kyakkyawar tattaunawa tsakanin Kabul da Beijing, inda ake sa ran samun ci gaba a sauran fannonin cinikayyar ƙasashen biyu a cikin kwanaki masu zuwa. Karimi ya ƙara da cewa fitar da nau'in gyaɗar zuwa ƙasashen waje, musamman a yau, ya nuna wani sabon babi mai kyau na dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Daga ƙarshe, jiya Lahadi, cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta ba da rahoto cewa ya rage ƙasa da adadin 4,000 na adadin waɗanda suka mutu daga annobar coronavirus ya kai 5,000,000. An kai adadin 4,000,000 sama da watanni 4 da suka gabata. Prime Minister India ya faɗa taron shugabannin ƙasashe masu ci gaban tattalin arziki, wato G20, a Rome cewa India za ta samar da allurar rigakafin 5,000,000 nan da zuwa ƙarshen shekara mai zuwa, saboda ai amfani da su a ƙasarsa da kuma duniya. Narendra Modi ya faɗi haka a ranar Asabar da ta gabata. Duk da haka, wannan allurar 5,000,000 za su yi sauƙin haɗawa idan hukumar lafiya ta duniya WHO ta amince da allurar rigakafin Covaxin na India, sannan ta sanya ta a cikin jerin allurai na WHO da ake amfani da su na gaggawa. Kamfanin Bharat Biotech na India ne ya samar da Covaxin.
Labarin duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. A babban taron zaben shugabanni na jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya, da Senator Iyoche Aiyu ya lashe ba hamayya, an zaɓi matashi mafi ƙarancin shekaru, Muhammad Suleiman Kadaɗe, ya zama shugaban matasa. Kadaɗe, mai shekaru 25, ya yi alwashin haɗa kan matasan adawa don ƙalubalantar jam'iyyar APC a zaben shekara 2023.
Ka san mu siyasa da ake yi a can gida ƙauye kenan. Duk inda za a je dai za ka ga tare muke tafiya da manyan mutum, muna ƴan ƙanana ana ɗora mu akan mashin, ana tafiya da mu kamfen ƙauyuka-ƙauyuka. Har Allah ya sa mu muka zo muna ɗaukan mutane muna tafiya da su. To ka san duk abin da ka sa a gaba in dai da kyakkyawar manufa ne, to Allah zai tallafa maka.
Yawwa, Muhammad, yi mana bayani, Allah ya sa ka samu nasarar wannan kujera ta shugaban matasa na jam'iyyar PDP. Wasu da dama na cewa kai ne kafi kowa ƙarancin shekaru da ya taɓa riƙe wannan mukamin zuwa yanzu.
To gaskiya dai a tarihi ba a taɓa samun irin wannan abu ba. To amma ka san duk abin da Allah ya hukunta ya tsara, to babu mai iya canja shi. Na samu wannan mukami a yau na ci zaɓe, ina da shekara 25 da 'yan watanni, wanda ba a taɓa samun haka ba. Saboda za ka ga ana ba ma waɗanda suka haura shekara 40 da 'yan kai wannan mukami. A yau kuma ikon Allah ya ba ni wannan mukami, ina da shekara 25 a duniya. Za ba wanda za mu ce ma Allah sai godiya, kuma muna addu'a Allah ya ba mu ikon yin abin da ya kamata.
Muhammad, me ya faru ne da an ce an yi ƙoƙari a sasanta ka tsaya takarar nan kai kaɗai, sai na ga ko jama'a suka ga ka tsaya da wani mai suna El Kudan wanda ka masa zarra sosai, me ya faru ne yasa ba a sasanta ba?
To ka san siyasa ita ra'ayi ce, kuma addini ma an ce la ikra a fiddin, babu tilasti a addini. To ballantana a siyasa, mutum yana da ra'ayin da zai tsaya takara, kuma in aka neme shi da sulhu yaki, doka ta ba shi daman ya tsaya takara, kuma an shiga takara alhamdulillahi, kuma mun yi nasara.
Wannan jam'iyyar tana kokari, ko in ce duka 'yan jam'iyyar waɗanda aka yi zanta da su na alwashin Allah yadda jam'iyyar na son dawowa mulki a babban zaɓe na 2023. Shin kai ma kana da irin wannan ra'ayin ne?
Ni ko nake da wannan ra'ayi, saboda duk masoyin jam'iyyar PDP burin shi ya ganta a mulki a shekara ta 2023 kuma ra'ayin nan ne yasa na nemi wannan mukali jama'a suka ce mu fito mu nema saboda ne saboda matasa su shigo harkan nan ayi da su saboda matasa su ne ƙashin bayan wannan ƙasa
Saban shugaban matasan babbar jam'iyyar adawar Najeriya Muhammad Suleiman Kadae kenan a jamhuriyar Niger al'ummar yankin Agades sun taho birnin Yamai don kokawa kan yadda kamfanin haƙar ma'adanai na Cominac daga Faransa ya dakatar da aikin haƙar uranium a yankin baya ga gurɓata muhalli al'ummar na cewa tamkar bayan cin gajiya na shekaru 40 Cominac ya ci moriyar ganga yaya da kaure ga ra'ayin da wakilin mu a Yamai Sulemu Mumuni Barma ya ɗauko mana
sunana Alhaji Adam Muhammadu daga Komin Dennet Department na Arlit damuwan mu game da rufewar ga kamfani yan kauye wanda suke kewaye da komin wanda suke kewaye da Cominac na Arlit ma'aikata wannan yawancin su wurin suna mu ne dama yan shahani nan aka iske su nan za a barin su kenan an fidda amfani za a tahi za a rufeya kenan mi gare ni ne yau paske ka bata mini rayuwa ka bata mini kasa yanayi wancan da ake kukan shi shi ma ya zan yadda yanzu ban sani ba a gaba ya zai zama kuma kenan shi ne mai su adiba da gwamnati da su yan Cominac su da suka bata wurin ya za su yi mu ma a kauye marayu da garakenmu da dabbobinmu wanda kafa da aiki da iyalin shi ya koma a kute ya yi zamane baya da abin yi abin da ka bashi dan abin da ka bashi ya kare to mi za ya yi gobe gudun kar ta zo ta zo shine muke so yanzu a diba duk hanyoyi wanda za a yi za a bi a samu ma region da Agades an grow su san ke an doko wata hanya wadda yake mutane kar su damu saboda dabbobinmu yanzu aka ta aka rufe wannan rami ruwan nan na cikin rami da fidda su ake waje ana tara su wani wuri to yanzu kuma ruwan nan in ba a yi hankali ba in ba aiki ba gwamnati ta sa sau da kafa tana dibin abin da ake yi na rufe wannan wurare kenan ruwan nan lafcin nan hayawa za ta yi menare wancan da ta buru can za ta zo ta yi contamine na sama wanda mu muke sha da dabbobinmu masu guba kenan dole sai gwamnatinmu ta sa da mu da ita hanyoyin da aka dauka ciki a bi su sau da kafa kai ayi son rai
muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja kungiyar NAGDA mai bunƙasa noman zamani ta yi taron wayar da kan manoma a Adamawa hanyoyin cin gajiyar noman da amfani da iri mai inganci wakilin mu Salisu Garbalado ya aika mana rahoton
haɗiyar kungiyar NAGDA da ke fafuta ganganin manoma sun gunduma cikin harkar noma na zamani da ke shiyar Afirka su ne dai suka kawo ziyara jihar Adamawa domin wayarwa manoman jihar Adamawa kai akan harkar noma na zamani sun koyi taron ne a birnin Yola Professor Abdullahi Mustafa shine ne shugaban wannan kungiya wanda kuwa suka zo suka yi taron bita a jihar Adamawa domin nuna wa manoman jihar Adamawa yadda za a bi a harkar noman nan na zamani saboda a samu kyakkyawan abin koyi ga na baya masu tasowa ko menene ma yasa suka yi wannan taro a jihar Adamawa
akan ita wannan hikima ta kirkirar hanyoyi na warakar manoma ta bangarorin abubuwan da suke samarwa na kayan amfanin gona domin idan an kirkiri fasaha ya kamata a yi amfani da fasahar wannan fasaha an kirkire ta kuma ana amfani da ita kuma ita wannan fasaha in an yi amfani da ita tana warware matsaloli da yawa wanda manoma suke fuskanta misali idan kayi noma kana noma masara zaka ga wata tsuntsa wadda take tunkudo kwayoyin masara din zaka ga an yi asara da yawa ko kuma ta cinye hudar ko ta cinye abubuwa da yawa da take lalatawa
to ko manoma sun gamsu da irin wannan bita da aka yi musu a jihar Adamawa domin rungumar harkar noma na zamani tambayar kenan da nayi wa Alhaji Salih Gwalan wanda yace
wallahi yana cikin abin da damun ni nake jira in ga Allah ya nuna mana irin wannan rana yadda zai zamanto ƴaƴanmu da suka yi karatu bai zama na banza ba sun yi karatu wanda zai amfani ƙasa da duniya baki daya domin wahalar da muke sha a noma wancan lokuta kamar yanzu ne a ce mutumin da zai yi tafiya a Kano a ce da kafa zai tafi sai ya zamanto yanzu kuma jirgin sama zai tafi yana da dan bambanci ba karami ba wannan yana karantar da mu cewa abin da aka koyar da mu a nan na harkokin noma wallahi ba karamin alheri bane wanda yake in insha Allahu in muka ci gaba da bin wannan karantarwa da ake muna muka ci gaba da amfani da irin wannan irin ruwa da ake kawowa lalle ina kyauta zaton ba mamaki bane a ce mutum daya noma abin da mutane 1000 za su ci a shekara
Alhaji Manugurore manomi ne Hamshagi a jihar Adamawa kuma wanda ya dade yana noman auduga a jihar ya koyi mana nasa bayanin kamar haka
to alhamdulillah mun gode Allah da ganin yanda muka zo wannan training muka gama kuma lafiya so ka san dama mu manoma auduga mun saba samun ton 1 zuwa ton 2 don shekarun na kusa-kusan nan ne wanda muke samun ton 3 a kowane hekta to da iko Allah a yanzu sun ba mu albishir na kan cewa za mu samu iri wanda zai bada ton 8 a kowane hekta so wannan ba karamin ci gaba bane ga mu manoma na jihar Adamawa kuma na Najeriya manoma auduga
Dr. Rose Maxwell Gidado masaniyar harkar noma ce a jihar Adamawa kuma manomiya na koyi mata tambaya ko wani irin kira take da shi ga manoman jihar Adamawa da kuma na Najeriya gabaki daya akan wannan fasaha na noman zamani
to kai da kwarkwatar su dungume wannan fasaha su dungume su sosai za su sami amfanin gona za su samu kuɗi kaga in ka samu amfanin gona zaka yi riba ko
Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Yola a Najeriya
Har a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja ga shirin mu na gaba
Zauren matasa masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na BOA dake duba abubuwan dake ciwo matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa na BOA zamu ci gaba da tattauna da matasan kan kyawawan dabi'u na kaka da kakanni da yanda inganta rayuwar masu rautar gargajiya a dukkan matakai zai taimaka wajen zamantakewa mai kyau Matasan da suka hada da Ya'u Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa, Hawa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Abin da yake kara gaya mana yau basalaki in dai bai da hali in ji za a zo fara a zauna ba shayi ko ba goro to kadan kadan za ka fara ba kowa
maganan barin da
to dan haka har ga Allah isa yanzu lokaci ba su da bakin fada yanzu ungwanmu wani ya zo haka kawai zai biya kuɗi wai wani hili nan wai shayi nan kwallo jikin masalaci ba sai da aka yi ca ungwanin sarki ya maka ɗan ishawarin shi sai da aka yi ca tukun aka yi tuwa su tukun hakimi ya je wai ya biya dubuno ne tukun mu yan mu masallaci na aka yi sallah da asuba aka ce a haɗa kuɗa mai da mai kuɗi shi hakimi ya riga ce kuɗi to da ka irin wannan ta wani bangare suna bakin kokarin su amma saboda ba su da wani abu hannun su ya ga suna kaman banza kwanan kira shi ba irin girman washe
da ba mutunta su
ba mutunta su to hisa kowa yana kin yana da kuɗi abin da ya gara ma
Wato sarki sai in yana da babbar gona ana fito da abinci da rana da yamma ana fito da doya da koyi sannan ne mutane za su na taruwa.
Eh shi daga wucin za su ai yallaɓe mutum jiki ne da sauransu da motoci a
kofar. Eh kai wannan magana Alhaji dai kan tana mun da wani bawan Allah a nan yankin anguwanmu. Za ka ga cewa shi wannan bawan Allah ba wani sarautan ma ba wani kawai dai mutane ne suka makalamai wannan sarautan amma saboda yana da hannu da shuni kuma da rana idan mutane sun taso daga majalisa za a zo akwai wata gida a gidan shi akwai wani daki da ya ware akan ce mu wannan wurin fada ba ko mai sarauta bane amma saboda za su zo su ci abinci in an tashi za a dauki wani abu a basu sai kaga cewa to kaga ire-iren wannan kaman maganan da kai gaskiya hakikanin gaskiya muddin ana so a yi masara kuna biyayya to yana da kyau a ce an gyara wasu abubuwa wanda zai zamanto cewa akwai allowance wanda zai zamanto gwamnati za ta
yi to zai taimaka musu ma samu natsuwa su ƙara duba ungosu ya halaka suke ji da sauransu ko ba hali ba
yawa dada naga Abubakar shi ya koma chatting ka san a cikin matasa shine yana cikin matasa nan masu karancin shekaru. Muna magana ma shi wayarsa kawai yake mata taba bakar kai baka mata da muke.
Wannan sare misali a duka abinda sauran yan uwa suka tattauna ababe ne da ya kamata lalle a duba su da idan basira. Misali da yawa an highlighting wasu daga cikin wanda kamar me za ta solution na damuwoyin da ake tattauna a kai, wanda in al'umma suka ƙara komawa aka nazarci abubuwan da aka faɗa duka su, ina ga za a samu mafita ko wani bangare a samu saukin wancan al'amuran da ake magana da taɓa ƙwarewan al'adu ko kuma tarbiyyan matasa a cikin al'umma.
To alhamdulillah, wato ni abinda nake so kamar shi yanda mai martaba ya faɗa, ni ina ganin fa cewa ba wai buƙatar a ce wai dole sarki sai a rika kawo maka wani percentage ko wani allowance wanda za a na baka ba. Ai sarakunan mu na da ba ƙarƙashin wani suke ba. Su indai har aka ce yau sarki ko mai anguwa ne, a anguwa to baya duban abin da za a kawo mashi, saboda me ya san cewa wannan al'umma anguwan nasa haƙi ne akan sa, yara ta yana cewa dole ya tarbiyantar da su, duk kuma ba zai taɓa barin wani abu ya faru ba. Zan ba da misali kamar da maganar da Kabiru ya faɗa, sarakunan mu na da babu yanda za a yi wani ya bari a zo anguwansa a gina masa gidan karuwai ko a gina masa wani church ko wani abu wanda zai gurɓata tarbiyyan al'ummarsa.
Za a gina masa wajen ibada, ai ba za a hana ba,
wajen ibada ba za a hana ba, amma kamar yanda yake magana ka ga wajen sallahin kullu wanda an san wannan duk zai iya lalata tarbiyyan yara, zai iya hana su zuwa su ibada kan lokaci, to wannan duk sarakuna ba sa yarda, ba sa amincewa da wannan abubuwan. Yanzu kuma ya kasance san zuciya ya shigo ciki, ba sarakunan ba, ba ga su talakawan ba. Shi talaka ba zai ma sarki biyayya ba in ba sarki yana bashi wani abu ba. Sarki kuma ba isa ya hukunta ba ko ya tsawatar in ba shi ma yana kyautawa al'ummarsa ba. To wannan saboda haka duka bangare guda biyun kowanne suna da nasu. Kuma abinda nake so in dan bada ƙarin haske a kai shine fa iyaye ya kamata a ce sun fahimta. In dai har kana jawo yaranka a jiki kana nuna masa tarbiyya da sauransu. Yanzu misali kamar an tigayyace ka daurin aure kai mahaifi. Kana da damar da ba za ka je ba, kana da lafiya da komai, sai ka samu danka ka tura shi ka ce masa ya je shi yaje ya wakilce ka. Idan ya je dole zai natsu, saboda me ya san duk manya ne gaba da shi. Kuma in kana yawo da danka ko misali wajen aure ko suna, za ka je zai ga wannan ka gaisa da shi, ka duka har kasa ka gaishe da shi, wani a tsaye za ka gaishe da shi, wani kuma za ka girmama shi wajen gaisuwa, to shi ma dole zai dauki irin wannan dabi'un naka yana gabatar da mutane da shi a cikin mutane. Amma ka zo ka bar danka ya tafi duk abin da ya ga dama zai yi, bai san ya haɗu da wanda zai girmama, bai san ya zai yi girmama shi ba. In ya haɗu da makwabcinku ko abokin shi, bai san ta ya zai iya gaishe da shi ba, ta iya yiwa ma in ya haɗu da shi ko gaishe da shi ba zai yi ba, zai wuce kawai. To kaga wannan kusan zan iya cewa yana da alaka da iyayen da suka watsar da yayansu, wanda ba a san a nuna tarbiyya, a jawo su a jiki a nuna musu ga abin da ya kamata.
Na'am, har yanzu kamar maganan da shi dan uwa ne yake magana a yanzu aka abun da ya shafi ita al'ada. Har gobe fa ni dai har yanzu na sani al'ada da girmama na gaba tsakani da Allah, sarakuna suna da rawar da suke takawa a society gabaki daya. For example, yanzu aka bari in bada misali da sarkin Hausa Lugbai. Sarkin Hausa Lugbai din nan yanzu aka in zaka je fadan shi sai ka samu mutane a anguwa da za su zo da cases din su daban-daban, zaka samu yadda yake warwarewa yayi zanna yayi adalci tsakanin shi da Allah. Wannan ni na gani ko case ne ya kai police station in ya ci ya cinyewa, yana iya kiran su ya zanna da su ya ba su shawara ya ga musu muhimmancin zaman tare da mutunci da sauransu gabaki daya, ya zanna da su aka sai kaga true wannan, sai kaga su karan kansu suna samu abu ne, sai kaga ana samu zaman lafiya a society gabaki daya. To dalilin da yasa na kawo wannan misali da shi mai girma sarkin Hausa Lugbai shine anan, yau ka tashi zaka samu tai ga mai angon shi bai zai tsaya gaishe shi ba, bai san muhimmancin shi ba. Kuma duk wata doka in gwamnati za ta kawo ko wani abu ci gaba in za a kawo a gari, sai an zo an samu sarakunan din nan na gargajiyan nan, ai da mai anguwa ko sarkin gari ko sarkin Hausawa ko wani abu ko dakaci da sauransu, duk wani abu ci gaban da za ka a gari ko wani abu, dole ne sai an zo an bi ta wannan sarakunan din gabaki daya. Amma na kasun da su sarakuna suke samu anan shine gwamnati tsakanin da Allah ba ta kula da asalin welfare din sarakunan nan gabaki daya, ba ta sa musu wani
wani asal ko dan salary da zata dinga biyan yanzu haka in yaro ya bata an kashi police station so da dama yaran nan ake tsintansu an kawo police station inna police station says okay so a ce a kawo su gidan sarkin Hausawa so dewa kuma sarkin sarakunan Hausawan nan da kake gani ko masu angwanin nan da kake gani da soransu ba salarin da gwamnati ta daura musu wanda mai za su dinga kula da irin wannan abubuwan din nan gabaki daya for example ya kamata a ce kamar federal gwamnati haka zuwa ka a asasu under special duties don me those special duty abu ne wanda yake tashi emergency unexpected don ire-ire wannan abubuwan nan gabaki daya ya kamata a ce su sarakunan nan an doke su an sa su under special duties don in wani abu ya tashi for emergency haka for example sai annan take za a kira su abu na gaggawa sai a kira sarakunan a ce to ga abu ne ta na gaggawa ko wani abu ya kawo ko special ko abun da ya shafi tsaro ko barazana da zama ko barazana ne ya kasance barazana na tsaro a anguwa gabaki daya nan take sai ka ga sarakunan din sun abun nan sun yi kokari sun kai mataki akai amma rashin sani muhimmanci asan sarakunan din na shekaran kanshi ya kawo na kaso
masu sauraro anan zamu dasa aya 20 sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura a wadadin muryar Amurka ni na sura da mu ilhikaya da ni shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya wassalamu alaikum
Zubirin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridin ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin Najeriya ta kara wa'adi na rajistar katin zama yan kasa tare da lambobin wayan al'umma matakin da gwamnati ta ce ta dauke shi ne domin tabbatar da tsaro yanzu dai gwamnatin ta bayyana ranar 31 ga watan Disamba a matsayin ranar karshe na yin rajista ga yan kasa tare da lambobin su na wayar tarho ita kuwa jaridar Dizzy na cewa hukumar da ke kula da jarabawa ta kasa Neko ta bada sakamakon jarabawan babban sakandare da aka gudanar a watan Yuli na bana cewa shugaban hukumar Professor Anthony Wushishi dalibai fiye da 945 ne suka samu nasara a kwasa-kwasai guda biyar ita kuwa jaridar PR News da ke bugawa Najeriya na cewa hukumar kula da alhazai ta Najeriya ta amince da nadin sabon sakataren hukumar wanda aka nada kuwa shine Dr. Rabiu Abdullahi Kwandugura wanda samu nasara daga cikin yan takara 400 da suka nemi wannan mukami na sakataren hukumar a hazan Najeriya sai kuma jaridar Daily Post na cewa Professor Iyochia Ayu ya kasance sabon shugaban jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya sakamakon wani taron kasa da jam'iyyar ta PDP ta gudanar a ranar Asabar dinnan zuwa wayewar ranar Lahadi sai da yan jam'iyyar 3000 ne da suka halarci wannan taro inda kuma suka kada kuri'un nasu na tabbatar da zaben shugabannin nasu wanda gwamnatin jihar Adamawa Alhaji Umaru Pintiri ya jagoranci gudanarwa sai dai jaridar ta bayyana cewa tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan da mataimakinsa Architect Nnamdi Dasambu dukkaninsu sun kaurace wannan taro na kasa na jam'iyyar tasu ta PDP ita kuwa jaridar Daily Trust na cewa gwamnatin Amurka ta bayyana cewa daga ranar 8 ga watan Nuwamba duk wani mai son shiga kasar dole ne sai an mishi allurar rigakafin kamuwa da cutar COVID-19 wata sanarwa da ta fito daga sashen hulɗa da jama'a na ofishin jigadancin Amurka a Najeriya da cewa duk wani mai son shiga kasar ta Amurka daga Najeriya dole ne ya kasance an mishi allurar rigakafin kamuwa da cutar ta corona sabanin yanda dokokin yake a can baya inda wanda bai yi alluran ba zai iya shiga kasar ta Amurka domin a yi mishi a can sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran ta na cewa hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa Najeriya ICPC ta kwato gidaje 301 daga hannun wasu 'yan Najeriya ma'aikatan gwamnati wanda kuma ake kyautar san sun mallaki gidajen ne ta hanyoyin da basu kamata ba wato dai ta cin hanci da rashawa shugaban hukumar Professor Bolaji Owasanoye shine ya sanar da haka a gaban kwamitin majalisar wakilai ke bin bahasi game da gidajen da ke birnin tarihi Najeriya Abuja bayan ya jifrom murya Amurka daga Najeriya
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. Sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger, abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.